السلام عليكم ورحمة الله. أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله نحمده ونشكره ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهد الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، فاتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كلام الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وآله وسلم، وشر الأمور محدثاتها، فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار، أعاذنا الله وأجارنا من النار. ثم ما بعد، السلام عليكم ورحمة الله يا جماعة المسلمين. تو كبرين دا أكفدا نغا يو لتاف ميات حديث الجزء الأول دا مكي كارن تا حديثي بيع دو كان دا دامي تارو نا دين دا متاش حديثي نشاد يوني حديث من أبي هريرة الله يقارى مسيد دا شافي نشدا حديثي نبي أبابل شافي. عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال دقى أبي هريرة الله يقارى مسيد دا شو من ذا الله صلى الله عليه وسلم ياتي من شهد جنازة حتى يصلى عليها wanda ya halarci gawa har aka yi mata sallah da shi falahu qiratun, to ina da qirabi guda. Wa man shahidaha hatta tudfana, wanda ya halarci gawa har aka binne ta da shi, aka yi mata sallah kuma aka binne ta da shi, falahu qiratani, ina da qiratu biyu. Ila sahabbai suka ce wa mal qiratani, menene qiratani? Da manzo Allah ya ce qiratani, kala manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce mithlul jabalain alazimain, yanki ne na lada girman sa kamar duwatsu manya guda biyu. Muttafaqun alaihi, wannan hadisin Imam al-Bukhari da Muslim sun hadu akan sa. Aba ana kai shi ba a ko inda muka yi muna tafiya mun hadu da irin sa wani abin nan an yi shi, amma dai shi wannan ci gaban wanda muke ne. Darussan da zamu koya a wannan hadisin da ya gabata, Annabi ya yi bayanin haƙoƙin musulmi akan musulmi guda biyar, a ciki ya ce da bin gawa ko raka gawa. To shine nan sai faɗi sakamakon da za a samu. Wanda ya raka gawa zai samu lada girman sa kamar qirat. In Allah ya nufa da shi ya kai masa sallah, da shi ya kai wa gawar sallah, to zai samu hakan guda biyu, ma'ana kamar manyan duwatsu guda biyu. Da yawa idan na karanta wannan hadisi nakan duba mutane a wurin da suke, wani dutse ne su girma wanda kowa ya sani, sai in ba su misali da shi, ba dan shi ne abin da ake nufi ba, misali ne takribi na kusanto da abu kusa. Misali, kun ga mu nan ba mu da wani babban dutse da aka fi sani kamar dutsen kafa, da ake cewa dutsen kafa. To ace idan ka je kai sallah wa gawa, ka raka gawa masallaci, za a baka lada kamar girman dutsen kafan guda biyu. To kun ga wannan ina nuna wannan abin bayan haƙƙi ne ka sauke, kuma akwai lada babba. Abu na biyu, ragowar hadisin, sai suka ce laqad faratna fi qararita kathira, da ce to in ku haka ne mun yi sakaci wajen samun wannan yanki na lada mai girma da yawa. Wannan yana nuna mutane suna kawwatarwa da kansu alkhairi mai yawa, gashi ainihin sun bari an ta yin sallar gawa ba su, an ta raka gawa babu su. to sannan ina nuna mana wato idan mutum bai san abu ba yakan yi sakaci a cikin sa, misali idan bai san lada ko alkhairin da zai samu abun ba to sai ya sakaci. To da yake wannan abin akwai zancen mata a ciki, su ya za su samu irin wannan lada, an gane ya za su samu irin wannan lada. To sai mu koma hadisin Ummu Afiya, yace an hana mu raka gawa amma ba hani ne yankake ba. Da haka ne wasu malamai suka halatta akwai wasu gawo hida mazanta ce za ta raka, su aka ce ba za a hana ta ba, to amma su ringa tafiya koyaushe wannan sai a hana. To me za ku yi a matsayin ku na mata, shine a lokacin da aka ji an yi mutuwa kuna iya yi wa gawar sallah inda kuke, an gane ku? Idan za ku iya sawa a kawo muku gawar inda kuke ku yi mata sallah babu laifi sai ku sa, idan ba zai haifar da hayaniya ba. Nana Aisha Allah ya kara mata yadda, lokacin da Annabi Usman dan Affan ya mutu sai ya shigo masa da gawarsa cikin masallaci yi masa sallah, sai mutane suka kama surutu, sai ta ce mutane sun cika saurin mantuwa, ai wane da ya mutu a manzo Allah ma a cikin masallaci yi masa sallah. Saboda haka babu laifi idan akwai wata gawa mai muhimmanci kuma mata sun taru sai a kai musu ita yi masa sallah, kuma suna da haƙƙi. Amma yawanci da yawa na kan sai a ringa duba yanayi, ba kowace za a ce ba, sannan a duba idan aka ce a kawo ɗin abin ba zai haifar da hayaniya ba, ba zai haifar da tashin hankali ba, saboda akwai karatu da ake mutane ba sa implement, ba sa sashi a cikin aiki, kwata-kwata za a yi karatun ne yadda aka yi an tafi an bar shi. To akwai solution, akwai mafita, a yanda kuke sai ku yi masa sallah ba sai an kawo muku gawar ba. Sai mai sallah kabarbari ne ake guda hudu, bayan kabara farko ana yin karatun Fatiha, wasu malamai sun ce da qul huwallahu, kabara ta biyu ayi salati ga Annabi sallallahu alaihi wasallam, kabara ta uku a roƙa wa mamacin gafarar Allah da aljanna, kabara ta hudu malamai sun yi sabani sun ce da an yi za a yi sallama, wasu sun ce a zaka ce Allahumma ighfir li hayyina wa mayyitina wa dhakarina wa unsana wa saghirina wa kabirina wa hadirina wa ghaibina, Allahumma la tahrimna ajrahu wa la tuzillana ko wa la taftinna ba'dahu, sai kai sallama. Wannan din shine fi inganci, akwai addu'a da ake yi a kabara ta hudu. To waɗannan sune darussa na kusa waɗanda insha Allah za mu fa'idantu da su a wannan hadisi.
Kabara ta farko.
Na'am.
Hadi a cikin hadisi. Kabara ta biyu. Kabara ta uku.
Gafara.
Kabara ta hudu ita ma ana
yin hadisi. Zai addu'o'i gare mu mu. Allahumma ighfir li hayyina, Allah ka gafara ga mutsirayeyin mu, wa mayyitina da matattun mu, kaza kaza, wallahu a'lam.
To kamar mu nan misali in aka yi mutuwa muka ce za mu ba ga sallah mu ma ta misali, to sai a ce a wai mu zo mu goyi bayan malwa masallaci da, to kuma lokacin da muna nan zaune mu zo mu zo da suka zo mu ba ta zuwa ta ga abin da suke ai an yi tsawon mutu.
Abinda yake nan shi sa aka ba ku mafita, ba wanda yake sai kun je kun yi da ido.
Alhamdulillah.
Wanda ba wanda ba wanda ba idan ba mayar da shi yau da gobe ba, a ce duk wanda aka yi sai an yi, babu laifi wata gawa mai muhimmanci a wajen mace, babu laifi ta raka ta. Amma in kankan kai mai da abin kuma yau da gobe to shine lallai fi shine hadisin ita na wannan mu'afiya zai aiki, tace an hana mu amma lan yu'zam alaina, wato kawai abin da aka kiyamata shine yawan yi. Amma misali mu ce mahaifi ya mutu, miji ya mutu, da ya mutu, sarki ya mutu, misali wannan babu laifi idan ba mai da shi abu ne yau da gobe ba, babu abin nan. Amma ya ta sallah ko yaushe za a yi, ba sai lallai kun je inda mazan suke yi ba, kuma sai ku yi masa daga yadda kuke. Idan akwai lafika da take kawo, da akan yi zaman to lafika tana kawo, misali kamar mutum ya je Saudiya zai ga idan ana sallar gawa ana abin, akwai masallatai da idan aka yi mutuwa, misali mu dauki masallacin gwallaga a Bauchi, yawanci duk gawa na ahlus sunna mutum ya mutu can za a dauka a kai shi, saboda akwai wurin da za a yi masa wanka, akwai wurin da za a komai suna da shi, canza ce mai kyau za ka yi tsara mutu shirye mutum a nan za yi masa sallah za a sa lafiya ka to duk wanda yake kun ga wannan zai ji wanda yake wani wuri ma zai ji wai na ba da misali abin da yake kusa an gane akwai masallatai da yawa wanda suke manya da suke da irin wannan tsari ko kuma takan faru za yi wa mutum sallah sai a kawo shi masallacin juma'a a ce za yi masa sallah to shi ma kan sa lafiya to yin an ji wannan ba ma sai an je inda suke ba an gane so sai ai sai ku yi masa sallah daga inda kuke Allah subhanahu wa ta'ala kuma zai karba insha Allah wallahu a'lam
kun ka je ka tarra ana yin abin kyama kuma kai su da baki kamar da zan ku to kana da
ba daidai bane eh mutum ya ga mota yayi ba mun wuce ba hadisin da ya gabata a wannan haƙƙin musulmi akan dan uwansa musulmi guda biyar ne daga cike cewa idza tansahaka fansahahu in ya nemi kai masa nasiha to kai masa nasiha mun ji cewa neman nasiha daga dan uwanka musulmi ta hanya biyu ce ko dai bude baki ce wa ne yi min nasiha to wannan ina da haƙƙi kai masa ko kuma ka ga yayi abin da ya kamata kai masa nasiha to kar ka ja bakinka sai shiru kai masa nasiha cewa ainihin wannan abin da kake yi ba daidai bane ko ka ga ya bar abin da ya kamata yi bai ba sai ka umarce shi cewa ne ya kamata kai kaza an gane ko to waɗannan su ne hanyoyi guda biyu da dan uwanka yake neman kai masa nasiha wanda haƙƙi ne akan ka kai masa ko dai mubasharatan sarahatan in nema kai tsaye ya faɗa ko kuma min tariqin ghayr mubashir wa ghayr sarih ta hanyar da ba ta kai tsaye ba ba ta fili ba ma'ana ya abinda ko ya bar abinda bai kamata ya ba ko ya kamata ya yi to sai kai masa nasiha ka nuna masa cewa ya kamata ya yi wannan abin an gane ko ita nasihar in za ta zo da rudani to dama ita nasiha kana dubawa kullum abubuwa guda uku lura da su a lokacin da za a yi nasiha suna da amfani abu na farko yanayi abu na biyu lokaci abu na uku ainihin siga hanyar da za a bayi nasiha yanayi wani yana ga ina cikin yanayin da za a bin nan najin wasu daga cikin san wannan matar da ta yi mana tambaya za a shekara kimanin 20 ko 10 wani abu an mata mutuwa kusan kwana 6 aka jera mata kullun sai wani nata ya mutu babanta ya mutu tana gidan babata ta mutu tana gidan babban ɗanta ya mutu tana gidan mijinta ya mutu tana haka kawai ta bude baki ta ce Allah ne nema to kun ga yanzu wannan idan ka zo ka ce zaka abin nan dinta tana cikin wani yanayi to sai ka lura shin wannan abin yaya idan mutum yana da imani kamar yadda wannan mun mata shaida tana da imani dan kuma daga bayan hankalinta ya tashi ta zo wannan abin da ta yi sai ta ga to ai barnan ma da ta yi sai tuhu kamar tuhumar Allah take to kuma shi ne hankalinta ya tashi yanzu ta zo tana neman ne na mafita tsakaninta da Allah misali musamman da aka yi mata bayanai cewa wani za ta gani ba wai yau gobe ji a lokaci guda za a tattara kowa da komai nasa a halakar da su a basu shi kadai ya zai yi to akwai irin waɗannan abubuwa saboda haka mutum dole ya tura da yanayi da lokaci da zai yi wasu nasiha lokacin yana daga cikin yanayin su waye a gaban wa zaki mata wannan nasiha din ko wanda zaki masa nasiha rawo yanayin wannan yanayi ne lokacin da za a yi nasiha to sannan ina sai lokacin yin nasiha din shin a lokacin ya dace akwai abin da yanzu da mutum yake bukatar kai masa akwai abin da ina bukatar ka bashi wani grace na lokaci to sannan sai siga farko sai ka lura kai wannan kalmomi za ka yi amfani da su wajen yi masa wannan nasiha din sai ka zaɓi kalmomin da za ka yi masa nasiha saboda kada garin menene yake cewa neman ƙiba a samo rama kar garin nemo gira a rasa ido. Saboda haka sai ka lura da abin da misali dazu na ga wata tayi posting ta tana tafiya haka tace ta ga wasu yara ƴan mata guda biyu. Daya ta kai shekara 4 ta daya ta kai shekara 2 amma ba mai kaya a jikin su tsirara haka suke na ba. Saboda haka da ta ga alamar ƴaƴan wannan gidan da ta gani ne sai ta ja suka shiga. Bayan sun san tayi sallama sun gaisa sai ta ce da Allah waɗannan yaran nan gidan ne aka ce eh. Sai ta ce to da Allah ku daina a daina barin yara musamman mata ba kamar maza suke ba. A ce an bar su sun fita wannan shine din da ya sake sa bata gari suke yin fyaɗe suke abin nan. Ta ce kawai mata tana bude baki sai ta ce to ki bari sai kin haifi naki. An gane. To a nan in an bi taɓa rawa ne sai a fita mugi. Zancen ta kawo zancen fyaɗe da waye akwai matsala a ciki. An gane. Ba laifi kaje ka ga mutane a ringa kula da yara abinda ta faɗa yara mata ba kamar yara maza ba ne. A ringa kula da su ko saboda girma in ta riga ta saba tana ƙarama haka za ta girma tana yi ba za ta ringa jin tsiraici wani abu ba kaza kaza kaza. To dai a irin siga kalmomin da mutum zai amfani da su ya kamata ya abin nan kuma za ka iya lura akwai waɗanda su kuma ba su ma da kayan da za su samu misali da haka akwai wani masallaci da na sani da yake hana duk wanda ya zo ba san ka babu hula ba zai shiga sahun farko ba. Wani kawai sai Allah ya bashi basira sauyakon sa dinga rigima da mutane ko kuma dinga sallah sahun farko bai shiga ba saboda marasa huluna ba a samu masu huluna da suka zo za su cika ba sai dai sahu na biyu baya amma ga na gaba bai cika ba. Kawai sai je kasuwa kawai sai so irin ƙoƙuwa hulan nan ta shika cika naci kawai zo ya zubi da haka duk wanda ya zo ya ɗauka isa in aka yi sallah ya cire ta tafiya. To kun ga wannan hanya ce ya kawo mafita. An gane ku. To sai a duba ya kamata sai a ringa duba duk sanda za ka yi waɗannan abubuwa ne masu muhimmanci a wajen nasiha. Idan mutum bai kalle su ba ita zai nasiha to yanzu za ka sai a sami wata tashin tashi na. Suna nan suna haka ne. Allah ya tsawata. Allah ya rufe asiri.